نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكي أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو شابير كوشاشدا ga watan safar shekara ta 1440 hijira ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da yammaci na 25 ga watan 10 shekara ta 2018 a shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu ne a cikin wannan littafi namu mai albarka littafi riyadus salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kan malin da rahama idan ba manta ba a wancan sati mun fara karatu ne a cikin kitabul libas kitabul libas littafi ne da zai yi bayani ko yake bayani game da tufafi da suka halatta a sanya a cikin addinin musulunci a ƴan uwa cikin hikimar Allah subhanahu wataala da falalarsa akan mu da rahamarsa sai ya kasance ya sanya abubuwan da suka shafi tufafi da abubuwan ci da sha dukkanin su sai ya sanya su a buɗe ga musulmi kowanne ɗaya daga cikin su zaka iya ɗauka kai amfani da shi yadda ka ga dama har sai ka samu wani nassi na shari'a daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ko kuma aya ta Qur'ani da ta haramta maka amfani da shi yanzu misali tufafi duk wani nau'i na tufafi da ka sani zaka iya daurawa zaka iya sashi sawa'un na auduga ne ko na gashi ne ko na dukkanin abin da ake tufafi ne da shi haka nan zaka iya sanya kowace kala kaga dama fari ne shu'i ne duk kalar da kaga dama zaka iya sawa har sai mun samu wani nassi na shari'a da yazo ya ce mana kada mu sa tufafi iri kaza ko kala iri kaza ko nau'i iri kaza sannan zamu tabbatar da haramcin hakan mu kuma dorar amma ka'idar addinin musulunci Allah madaukakin sarki na ga mana cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah madaukakin sarki ce shine wanda ya halitta muku dukkanin abin da yake ban kasa gaba daya don ku to dukkanin abin da yake cikin ƙasa na ci ko na sha ko na daurawa ɗan uwa halaka ne a gare mu wannan na ɗaya daga cikin falala ta Allah subhanahu wataala akan mu subhanahu wataala to yanzu dukkanin hadisan da zamu karanta a cikin wannan babi idan kuka la'akari da su za ku ga suna tsinto mana ɗan wasu abubuwa ne kaɗan da ba a so mu yi amfani da su a cikin abubuwan da aka ce musa sai aka hana musawa duk abin da baka ji an ce maka kada ka sa ba to ka'ida shine kawai ka sa shi shi sai yanzu misali mutum ya je samu buhu irin wannan buhu na masara ya yanka shi a dinka masa a masa riga da wando idan wani ya same shi sai ya ce me yasa ka sa rigar buhu to shi kuma sai ya ce masa dan me bazan sa rigar buhu ba to a cikin wanda ya tambaya me yasa ka sa rigar buhu da wanda ya ce me yasa bazan sa rigar buhu ba waye kamata ya kawo hujja waye kamata ya kawo hujja ɗan uwa wanda ya tuhuma na'am saboda abinda ka'idar da na baku shine duk abinda mutum ya sa addinin musulunci halaka ne har sai addini ya tabbatar da abin cewa haram ne sannan sai ya haramta saboda haka komai kada ka tsaka kana tambayin cewa kazafa kai abinda haka la'akari shi shine addini ya ce kada a sa kaza to shi za shine kada a sa amma duk abinda addini bai ce kada a sa ba to dan me bazan sa ba da yasa rigar buhu sai ka duba cikin hadisai da ayoyi akwai hadisin da yace ba za a sa rigar buhu ba ko akwai ayar da ta hana sanya dinkin ko kuma dinkin riga da rigar buhu Allah ya sa mun fahimta to ina ji mun karanta hadisai kamar guda uku ne a cikin wannan babi ko guda biyu yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi akan na hudu shine hadisin Abi Juhaifa mal yace wa an Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radiyallahu anhu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamra'a min adam wannan hadisi an karbo shi daga Abi Juhaifa sunan shi na gaskiya shine Wahb ibn Abdullah yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam naga annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi Makkata a garin Makka wa huwa bil abtahi a gurin da ake ce masa al abtah sunan guri ne sunan waje ne wannan abin ya faru ne a lokacin da manzon Allah yayi hajjin bankwana sallallahu alayhi wa sallam lokacin da yaje gabatar da wani daga cikin bangarori na aikin haji saboda haka sai aka je aka samu waje aka kafa tanti ko kuma aka kafa abin da ake ce masa shema yace yaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan waje fi qubbatin lahu a cikin wani tanti nasa qubba shine tanti ina fata idan mun san tanti ko yawa abin da ake kafa wadannan idan matafiya suka tafiya sai a kafa dan shiga ciki saboda zafin rana ko kuma dukan ruwa ko dai abin da ya kama da ka shine abin da ake cewa tanti annabi yana cikin wannan tanti nasa min adamin hamra min adamin wanda wannan tanti nasa ja ne me yasa ya zama ja saboda an yi shi ne daga jemammiyar fata galibi fata idan aka jeme ta za ku ga me take zama za ku ga ja take to da irin wannan ja fatar da aka jeme ta da ita aka rufe wannan tantin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake ciki yace min adamin ita kuma abinda aka rufe shi din an yi shi ne daga fata yace fa kharaja bilalun biwabu'ihi sai bilal ya fito daga cikin wannan tanti da ruwan alwalar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi in aka ce alwabu'u ruwan alwala in aka ce alwubu'u ita alwalar kanta kenan ina fata an gane bi dhammil wawi ita alwalar bi fathil wawi ruwan alwala kenan to sai bilal ya fito daga cikin wannan tanti da ruwan alwala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malamai suka ce annabi yayi alwalan ne ragowar ruwan da ya rage sai bilal ya dauko shi ya fito da shi waje saboda girmamawa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Juhaifa ya cigaba da ba mu labari yace fa min nabihin wa na'il sahabbai suna ganin wannan ruwa kuwa na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ragowar ruwan da manzon Allah ya sanya hannunsa a ciki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shikenan sai suka fara kokarin kowa ya samu wannan ruwan domin yayi tabarruki da shi saboda haka fa min madihin daga cikin su akwai wanda ya samu ruwan gurgurda yadda zai iya fawo a jikin sa wala ilin daga cikin su akwai wanda ma bai samu wanda zai iya fawo a jikin sa ba irin kamar ka ce karshen kofi ko karshen kwano irin ruwa ya zo karshe idan ka karkata kwano ruwan da yake dan diga din nan dis dis to haka wanda daga cikin su ya samu kowa me yake fata ya samu ruwan da zai shafa a fuskar sa ko yayyafa a jikin sa saboda me tabarruki da athar na annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan bayani ya sha gabata cewa ya tabbata sabai suna yin tabarruki da athar na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi abin da ake nufi da athar shine wani abin da ya saura ko abin da ya fito daga jikin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an yi tabarruki da yawun sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an yi tabarruki da gumin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an yi tabarruki da gashin sa kai duk wani abu na jikin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi babu nufi malamai suka ce za a iya tabarruki da shi shi yasa hadisi ya tabbata asma bintu Abi Bakr as-Siddiq yayar nana Aisha ta ba mu labari cewa akwai wata al-kabba ita ce jubba tace wannan al-kabba ta kasance ta manzon Allah ce tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana sanya ta a jikin sa ya kasance ya sanya ta hadu da fatar jikin sa lokacin da manzon Allah ya bar duniya sai al-kabba ta dawo wajen nana Aisha lokacin da nana Aisha ta bar duniya ita ma sai Asma'u ta dauka tunda kanwarta ce tace wannan al-kabba ta manzon Allah ta kasance tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk lokacin da aka samu marasa lafiya ko wace irin cuta ce mukan sanya ta a cikin ruwa mu wanke wannan al-kabba mu matse sai mu ba su wannan ruwan su sha sai su warke da izinin Allah alkaba ce ta annabi tsira da aminci tsikar tabbata a gare shi ake tabarruki da ita to babu laifi duk wani athar na annabi tsira da aminci tsikar tabbata a gare shi babu laifi ana yin tabarruki da shi amma wanda ba manzon Allah ba fa ko wane ne ko kuma girman sa ko darajar sa ba a yi shine abin da ya tabbata tun daga kan aikin sahabbai da magani wanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce ba a taba samu sahabbai sun yi tabarruki da athar na sayyidina Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ko ɗaya daga cikin magabata na garba a samu ba waɗanda idan da akwai wani mutum da ya kamata a ce an yi tabarruki da athar nasa ta waɗannan mutane ne tunda bayan annabi a cikin wannan al'umma tamu babu al'ummar da suka kai su falala da daraja ina fata an fahimta yawwa to sabai bayan an fito da wannan ruwa na ragowar alwalar annabi tsira da aminci tsikar tabbata a gare shi suke wawaso wajen tabarruki da shi wani ya samu wanda zai iya fawo a jikinsa wani ya shafa a fuskarsa wani ma kawai irin dangwalar ƙarshen kwanan zai kawai ya shafe hannunsa haka shikenan shi ya samu abin da yake bukata Allah ya samu dace fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi hullatun hamra sai manzon Allah tsira da aminci tsikar tabbata a gare shi ya fito daga cikin wannan tanti da aka kafa masa wa alaihi yana sanye da hullatun hamra jar riga mun yi bayani wacce sai muka ce abin da ake nufi da hulla shine al-izar war rida ma'an ma'ana riga da wando ko kace asin da asin abin da yake tare suke shine ake ce masa hulla idan abu guda ɗaya ne kawai izar ne haka ba a ce masa hulla haka nan idan rida ne shi kadai ba a ce masa hulla sai an hada izar da rida kamar kace wando da riga sai a ce mutun ya sa hulla to sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito daga cikin wannan kubba tasa yana sanye da wata riga ko kace riga da wando ko kace mayafi da mayafi da abin taurawa ja yace ka anni anburu ila bayabi saqaihi kamar gani yanzu ina kallon hasken kori na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah ya fito yace kamar gani ina kallon hasken kaurin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda yadda manzon Allah yake sanya tufafinsa baya sanya tufafi ya kai masa har ƙasa ta yadda zai iya rufe ƙorinsa shi sa ana iya hangen me ƙorinsa kamar yadda zamu zo mu karanta a cikin hadisi na gaba tunda hadisi ne da babi ne da yake mana bayani akan tufafi na san malamin ya zai kulla babi na musamman akan wannan shine yadda tufafin mumini ya kamata ya kasance annabi ya ce tufafin mumini iya rabin ƙori ne idan ba zai iya wannan ba sai ya ja shi ƙasa kaɗan idan ba zai iya ba sai ya ja shi ƙasa kaɗan idan dai ya gaza to kada ya wuce idan sawunsa duk abin da ya kasar idan sawu wannan kuma yana cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye yawa wa azana bilalun bayan manzon Allah ya fito tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fata wadda yayi alwalasa wa azana bilalun sai babban ladani na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai kiran sallah shine bilal ibn rabah radiyallahu anhu ya kirawo sallah lokacin sallah yake nan faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna shi marwayacin hadisin Abu Juhayfa sai yake cewa sai na rinka bibiyar bakin Bilal lokacin da yake kiran sallah nan da nan me yake nufi nan da nan ya qulu yaminan wa shimalan yana fada dama da hagu ma'ana yana yin dama da bakinsa sai kuma ya dawo da shi ya hagu da shi yana cewa hayya 'ala s-salah hayya 'ala al-falah abin nufi shine idan bai kiran sallah yana kiran sallah ya tabbata ɗaya daga cikin nau'i da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar na kiran sallah shine lokacin da mai kiran sallah yake zo daidai fadin hayya 'ala s-salah sai ya yi dama da kansa haka ina fata an fahimta yawa misali hayya 'ala s-salah hayya 'ala s-salah sai ya hagu da shi ina fata an gane hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah dama da hagu ina fata an gane to shine yace sai na rinka bin kan bi lokacin da yake hakan da ni ma sai na rinka haka da kaina ma'ana yana yin gaba ina yin abin nan dama ni ma sai ne dama da kaina idan yayi hagu ni ma sai ne hagu da kaina shine abin da yake nufi shine sai malamai suka ce shin wajen fadin hayya 'ala s-salah da hayya 'ala al-falah da ake fada da kuma dama da hagu da kai shin ya ake yi idan ka ce hayya 'ala s-salah za ka yi dama idan kace hayya ala sala hayya ala sala na biyu ka kare yin dama hayya ala al falah kai hagu hayya ala al falah kai hagu ko kuma yadda ne in haka haka ya kamata ayi yadda ne shine hayya ala sala guda daya dama hayya ala al sala guda daya hagu hayya ala al falah guda daya dama hayya ala al falah guda daya hagu wanne ne a ciki daidai to shine sai malamai suka ce duk wanda mutun yayi fal amru wasi' ina fata an fahimta duk wanda mutun yayi din da babu wani abin da ya tabbata cewa ga yadda abin yake amma dai abin da ake so shine lokacin da kake so hayya ala sala babu ne fiki kai hagu da kanka ko kai dama da kanka idan ka tsaya da kanka kyam baka hagu da shi ba baka dama da shi ba kiran sallar ka yayi shi ma ya tabbata ina fata an fahimta yawa amma dai wannan hadisi Abuja ya faiki mamu labari cewa lokacin da Bilal yake kiran sallah to yana bin kansa dama da hagu yana cewa hayya ala sala hayya al fala thumma rukizat lahu wa'anazatun sannan sai aka kafa wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani mashi abinda ake cewa anazatun ita ce al harbatu saghira kamar yadda Abdul Ghani al Maqdisi ya kawo fasara sa a cikin tafsir na Muddatul Akam lokacin da ya kawo wannan hadisi yace abinda ake nufi da al anaza ita ce al harbatu saghira shine dan karamin mashi galibi laraba sukan yi tafiya da irin wannan baka rasa balarabe ko da mashi ko da takobi a jikin sa to galibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kan yi tafiya da ƙaramin mashi me ya amfanin sa shine lokacin da aka tsaya za a yi sallah a cikin daji inda babu sutura sai a kafa wannan mashin a gaba sai a sutura da shi sai a yi sallah dan kun san kamar yadda bayani ya gabata ba a so kowanne masallaci ya yi sallah a gaban sa babu sutura ba a bukata kamar yadda hadisi suka tabbata da dama wanda lokacin da muka zo kan babin a cikin sifatu salatin nabi mun wuce ta wajen duk mutumin da zai sallah kai kokari ka sa wani abu a gaban ka idan ko baka sa komai a gaban ka ba mutane suna ta wucewa ta gaban ka to laifin da ake yi a ciki a lokacin kai ma har da kai a ciki dan kai ka taimaka wajen ba su dama su wuce ta gaban ka amma idan mutum ya sa sutura a gaban sa sai mutum zai wuce ta gaban sa to sai ka hana shi wucewa sai ka nuna masa ya wuce ta tsakanin ka da tsakanin sutura ma'ana ta bayan sutura shikenan Allah ya samu dace fa taqaddama sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce gaba fa salla yayi salla da mutane ya murru baina yadayhi al-kalb wal-himaru a lokacin da karnuka da jakuna suna wucewa ta gaban sa ina fata an fahimta da aka ce al-kalb da al-himaru wannan alif da lam din listigraqul jinsi ce ma'ana karnuka ba kare guda ɗaya ba kawai ina fata an gane dan kusan alif da lam tana da wujuh a larabci kace alif da lam wani lokacin ta ganke daukan me ta ma'arifa ce ko ana nufin wani sanannen abu misali aka ce al-himaru to wani sanannen jaki ake nufi ko kuma a ce al listigraqul jinsi ce ma'ana dukkanin jinsin jaki ya shiga ciki kenan ko ma'ana jakuna suna wucewa ba wani jaki ne guda ɗaya kawai ya wuce ba Allah ya sa an fahimta to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah jaki da kare suna wucewa ta gaban sa me ake nufi da suna wucewa ta gaban sa suna wucewa ta gaban sutura ba ta gaban sa ba shi kai tsaye la yumna'u ba a hana hakan ba ma'ana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai hana jakin ko karan sun wuce ta gaban sutura sa ba ta gaban sa ba kai tsaye ai kamar yadda kuka maka karanta hadisi ne ingantacce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin mutumin da yake sallah sai ya bari kare ko jaki ko mace wacce ta kai shekarun balaga ta wuce ta gaban sa to sallar sa ta lalace ina fata an gane mutum ya bari jaki ko kare ko mace wacce ta kai shekarun balaga ta wuce ta gaban sa to sallar sa ta yanke wannan sallar babu ita to kuma nan sai a ce kare da jaki na wucewa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ba ta gaban sa ake nufi ba wannan al'ana za din da ya kafa ta gaban ta suke wucewa kun ga ba ta gaban sallar ta wuce ba kenan ko ma'ana idan ka sa sutura zaka yi sallah sai wani abu ya zo wuce ta gaban sutura babu ruwanka haka nan idan kai limami ne a waɗanda suke bayan ka suturan liman ita ce suturan mamun sa idan mutane suka wuce ta cikin sau ta tsakanin sau da sau ba ta gaban liman ba babu laifi shi ma an fahimta ai ko sau da haka idan kana sallah tare da limami wani zai wuce ta gaban kada ka sami hannu ka tsaya ka tare shi ba matsala insha Allah ta'ala ba shi ya wuce sallar ka tana nan ba abin da sallar ka ta yi idan ya wuce ne ta gaban sa ta gaban sa liman to wannan shine laifin di Allah barkun sarki ya samu dace malai ce muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi al-anazatu malai ce abinda ake nufi da al-anazatu bi fathin nuni da yawan nuni din nan fataha nahwu al-ukazatu kwatankwacin sanda wacce take da lankwasa a ƙarshen ta al-ukaza ita ce irin sandar da mutum zai iya dogara a kanta ita ce sandar da ake dan mata lankwasa a ƙarshe ma'ana idan mutum ya dogara ta zai dan iya jingina a jikin ta haka ita ce to shi wannan mashin kwatankwacin haka yake wannan hadisi babban abin da yake nuna mana shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah ko kuma ya fito daga cikin kubbarsa wa alaihi hullatun hamra yana sanye da me jar riga to satin da ya gabata ne mana bayani cewa ba fa jar riga ake nufi mahabba ba wai jace tsantsa ba ibnu qayyim al-jawzi yake cewa duk wanda ya dauka cewa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya jar riga ne gaba ɗayan ta to yayi kuskure abinda ake nufi shine an yi sakar zaren ne da dugu-dugu ko da layi-layi ko da zane-zanen ja a cikinsa ma'ana riga ce wata kala amma kuma da zane-zanen ja a cikinta shi ne abinda ake nufi ba wai riga ce ja ba tun da hadisi ya tabbata tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ya hana sanya jajayen kaya tsantsa saboda jajayen kaya tufafin yan wuta ne wannan hadisi ya tabbata akan haka to saboda haka malamai suka ce abinda ake nufi shine riga mai ratsi-ratsin ja shi yasa idan ka sa riga wanda a jikinta akwai ratsi-ratsin ja babu nufi insha Allah ta'ala amma ka sanya riga jajawur wannan ba daidai bane addinin musulunci yana Allah ya samu dace hadisi na gaba wa an abi rimsat rifa'at at-taymi qala radiyallahu anhu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi thawbani akhbarani rawahu abu dauda wa tirmidhi bi isnadin sahih wannan hadisi an karbo shi daga abi rimsa rifa'at at-taymi yadda Allah ta tabbata a gare shi yace na ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa alayhi thawbani yana sanye da wasu tufafi guda biyu kamar ka ce ar-rida wal iza riga abin nan riga da wando ko kuma mayafi da kwarjalle akhbarani kuma koraye ma'ana daga cikin tufafin da aka rawaito aka samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa su akwai korayen tufafi saboda haka babu ne fi sanya korayen tufafi shi yasa ma ɗaya daga cikin tufafin da ƴan aljanna za su sa idan sun shiga aljanna korayen tufafi a ciki kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wayalbasuna fiyaban sai ce me khudran min sundusi za a sanya musu tufafi waɗanne iri sai Allah madaukakin sarki yake cewa koraye daga nau'in tufafi na sundus to shine sai wasu malaman suka ce mun ji tufafin da za a sanya ƴan aljanna akwai kore amma kuma annan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce farin tufafi shi yafi alkhairi daga cikin tufafin mu gaba daya shine mafi alkhairin tufafin mu kuma mu binne mamatan mu ko kuma mu yi mamatan balin kafani da shi haka ne ko to sai malamai suka ce wanne yafi kenan to magana mafi rinjaye shine a duniya farin tufafi shine abin da ya falala shine abin da ya falala kwarai da gaske amma aljanna fa to wani kuma sai a sa koren tufafi sai ka bari sai ka je aljanna ina fata an fahimta amma abin nufi idan ka sa koren tufafi yanzu kai laifi ba kai laifi ba tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi me ya sa amma anan muna bayanin afdaliya ne ko khairiyya abin da yafi falala ko abin da yafi alkhairi wanne yafi shine farin tufafi a duniyance Allah ya samu dace wannan hadisi imamu tirmizi da abu dawud suka rawato shi da isnadi wanda yake ingantacce hadisi na gaba wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga babban sahabi jabir dan abdullahi al-ansari radda Allah ta tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da khala yawma fathi makkata ya shiga ranar da aka bude makka ya shigo garin makka wa alaihi imamatun sauda akwai bakin rawani akan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi lokacin da aka fito makka kun san akwai bambanci tsakanin fatu makka da hajjatul wada ko kowanne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga ina ne garin makka bayan da ya baro ta amma shi fatu makka an yi ne a shekara ta 8 bayan hijira shi ku hajjatul wada an yi shi ne a shekara ta nawa ta 10 kun ga akwai wajen shekara ne tsakanin su kenan wajen 2 to wannan ana bayani akan fatuhu makka lokacin da manzon Allah ya bude garin makka ma'ana lokacin da aka entar da garin makka daga bautar gumaka zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki shi kadai lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin dakin Ka'aba ya rinka sa hannunsa mai albarka da kwagirinsa yana buge gumakan da suke cikin dakin Ka'aba kusan tsusu 300 da wani abu haka manzon Allah ya rinka sa sandansa yana buge su yana qul ja al-haqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa duk sai da ya buge su gumakan da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kallon manza bai isa musu ba wallahi kallon manza bai isa musu ba sai an cutar da shi amma saboda gashi Allah madaukakin sarki ya daukake shi ya karfafe shi ya sanya kwagirinsa ko sandansa yana buge su yana zubar da su yana cewa ja al-haqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa duk sai da ya zubar da su sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara da aka fito makka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo garin makka ne da shirin yaki kana ganin sa kaga barde mayaki wanda ya shigo da shirin kafsawa to a wata ruwaya ta bukhari da muslim ta bayyana cewa annabi ya shiga garin makka ne wa ala ra'sil mighfar a kansa akwai abin da ake cewa al-mighfar shine irin hular da ake sawa ta yaki an san irin hular da mayaka suke sawa ko hula ce da ake yinta da karfe ko dai wani abu wanda idan aka sare ka da takobi ba za ta ratsa wannan hular ba saboda mai karfe ne sai dai saran ya tsaya akan me ita wannan hular to da irin ta annabi ya shigo garin makka ga kuma wannan ruwaya mun samu ita ma ana cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo garin makka a kansa akwai me bakin rawani to sai malami suka ce za a haɗa wannan ruwayoyin guda biyu ya shigo da bakin rawani kuma ya shigo da al-mighfar a kansa sai malami suka ce abu ne mai yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya al-mighfar a kansa akan mighfar din kuma sai ya sanya me rawani ba shikenan ba kamar yadda babban malami Muhammad ibn Abi Bakar ibn al-Qayyim al-Jawziya a cikin littafin sa Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad ya kulla babi akan tufafin manzon Allah tsira da abinci su karanta tabbata a gare shi shi yasa dukkan dalibin ilimi ina baka shawara ka je ka nemi Zadul Ma'ad ka karanta duk dalibin ilimin da bai karanta Zadul Ma'ad ba gaskiya bai more ba tarihi ne na annabi tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi tsantsa shiryawan manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi akan kaza fasali akan yadda manzon Allah yake cin abinci fasali akan yadda manzon Allah yake sanya tufafi komai sai da ya kawo maka shi ya kamata duk dalibin ilimi ka isa Zadul Ma'ad ya karanta to a cikin fasalin da ya kulla akan abin da ya shafi tufafin manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi ya kawo waɗannan maganganu cewa ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya rawani akan hula ma'ana ya sanya hula sai ya dora rawani akai ya tabbata manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi ya sanya rawani kadai babu hula akai ya kuma tabbata manzon Allah tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi ya sanya hula babu rawani sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowanne ɗaya daga ciki kai sunna kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka daura rawani sai ka daura kayanka babu ne fi sunna ce idan ka sa hula ka daura rawani duk kowanne kai yayi to rawanin da aka ga manzon Allah ya daura sallallahu alaihi wasallam shine bakin rawani ya daura sai malamai suka ce ashe babu laifi sanya bakin tufafi kamar yadda ya tabbata ibn al-qayyim a wancan littafi da muku isharar zuwa gare shi ya kawo cewa daga cikin mayafin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai baki zamu zo ma mu karanta hadisin a gaba kadan insha Allah ta'ala ashe babu laifi sanya bakin tufafi ko sai dai abin da ba a so shine ka kebance wannan bakin tufafin da wata manufa ta musamman zakiya sai ka kafar dan cire ta sai ka mai ciki babatir muna bayani game da abin da ya shafi bakin rawani. Malamai suka ce babu laifi mutum ya sanya bakin tufafi ko bakar hula ko bakin takalmi ko kowane irin nau'i na tufafi da mutum ke sawa a jikinsa a matsayin baki, babu laifi. Sai dai amma mutum ya keɓance bakin tufafi da wata siffa ko wata siga ta musamman, musamman yadda rafi ba suka keɓe bakin tufafi cewa idan ka gasa da bakin tufafi to ana sa shi ne saboda bakin ciki, ba ana suna sa shi ne saboda jimaman wani abu. Duk lokacin da a ranar da aka shiga sayyidina Husaini ta zagayo to sai su sa bakin tufafi a jikinsu rinka yawo a gari. Wannan abin da yake nunawa da ka gasa da bakin tufafi ka gane cewa rana ce da suke nuna alhini ko jiman mutu sayyidina Husaini. To wannan baya ɗaya daga cikin shari'ar musulunci ko shakka babu. Mun sha bayani akan irin wannan cewa ita mutuwa abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da mu tarbiyarsa shine idan aka yi wa mutum mutuwa abu na farko shine ya yi me, ya yi haƙuri. Abu na biyu ya mai da labarinsa ga Allah subhanahu wataala ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati zuwa ƙarshe, kamar yadda Ummu Salama ta ba mu misali game da haka. Abu na uku kuma kada ya yi abin da yake ya saba shari'ar musulunci shine ya rinka kuka ko yana ihu ko yana dukan fuskarsa ko yana faɗa wasu maganganu da ba su dace ba. Wannan duk ya saba addinin musulunci. To haka nan sanya wasu nau'i na tufafi na musamman don nuna bakin ciki wannan haramun ne. Kamar yadda lokacin da muke karatun a kamar jana'izu mun kawo, malai ya ce akwai waɗanda su ka'idarsu shi ne ba sa tarage mu, amma idan aka yi musu mutuwa sai su tarage mu duguzunzun, wai alamu ne na bakin ciki. Wani kuma yana rage mu amma saboda an masa mutuwa sai a cige musu gaba ɗaya, ya zama to kamar mace. Me yasa wai bakin ciki yake son nuna saboda an masa mutuwa? Wannan duk baya ɗaya daga cikin tsari na addinin musulunci. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Hadisi na gaba, wa an abi sa'idin amr bin huraifin radiyallahu anhu qala, an karɓi wannan hadisi daga abi sa'id amr bin huraif, yadda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace kamar yanzu gani ina kallon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, wa alaihi imamatun sauda, yana sanye da bakin rawani a kansa, arha tarafaiha baina katafaihi, ya saki gyaffan ko jelan rawanin a tsakanin kafadinsa. Ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya sanya rawani wani lokacin irin jelar da ake saki ta rawani sai ya sake ta aina tsakankanin kafadinsa nan kenan, sai ya sako ta gaba kenan. Wani lokaci kuma kamar yadda tabbata yana sakin ta a baya, duk kowanne ya tabbata sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa, wa fi riwayatin lahu, a cikin wata riwaya da ta Imam Muslim yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance, khataban nasa, yayi wa mutane huduba, wa alaihi imamatun sauda, yana sanye da bakin rauni. Dukkan waɗannan hadisai guda uku da muka karanta, babban abin da suke kai mu zuwa gare shi shine halacci babu laifi sanya bakin tufafi. Matukar mutum bai sanya shi da waccan muguwar manufa, irin manufar da 'yan shi'a suke sawa da shi, ba kamar da muka yi bayani a baya. Hadisi na gaba, wa anna Aisha radhiyallahu anha qalat, an karɓo daga uwar muminai Nana Aisha, yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta, tace kuffina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an yi wa manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi, linkafani fi thalathati athwabin, a cikin tufafi guda uku, a cikin linkafani guda nawa? Guda uku. Sai ta ba mu siffan tufafin yadda yake, siffan linkafanin annabi yadda yake, sai ta ce bidin, na farko farare ne kal, suhuliyatin, waɗanda suke 'yan garin suhul, ma'ana suhuliyatin nisba ce zuwa ga wani gari a Sham, alƙarya ce a Yaman, kai afwan ba Sham ba, Yaman, wata alƙarya ce a Yaman. Misali kamar a ce yadi ɗan Morocco ko ɗan Malaysia, da ana faɗa irin wannan ko, to shi ma haka ne, ma'ana yadin fari ne ƙal, sannan kuma ɗan wata alƙarya ne ko ɗan wani gari ne a garin Yaman da ake ce masa suhul, min kursuf, sannan yadin kuma an saƙa shi ne daga auduga, ita ce kursuf. Sannan sai ta ce laisa fiha qamisun, babu riga a cikin abin da aka lullube manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a ciki, wala imamatun, babu kuma rawani. sallallahu alaihi wasallam ina fatan fahimta yadda aka yi manzon Allah linkafani tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an masa linkafani ne cikin tufafi uku kawai tufafi ukun kuma dukkanin su kawai mayafai ne babu riga a ciki babu kuma me rawd to haka haka ya kamata tufafi ya kasance kwanakin baya lokacin da muka zo hadisin ummu atiya manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi umarce ta da ta wanke da su wanke yarta yarsa Zainab ita da wasu daga cikin sabai mata yace musu idan sun gama su sanar da shi mun danyi bayani akan wankan gawa yau kuma zamu danyi bayani akan yaya kamata linkafani ya kasance yadda linkafani ya kamata ya kasance yan uwa kaida ta addinin musulunci shine a ya kasance abu na farko yalwatacce yalwatacce yadda zai iya lullube jikin mamacin gaba daya ba tare da israfi ba mai israfi shine almubazzaranci kamar yadda Bahaushe yake mada ba tare da almubazzaranci ba daidai gurgurda zai iya lullube jikin sa gaba daya abu na farko kenan abu na biyu ya kasance ba mai sharar-sharar sosai wanda yadda zai iya bayyana jikin mamacin ya kasance yana da me yana da kauri ana buƙatar haka sannan ana so a cikin guda uku ya kasance ɗaya daga cikin su sabu hibra ne abin da ake cewa sabu hibra shine fari ne amma mai dan zane-zane a jikinsa shi ma manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wanda ya samu dama zai wa dan uwansa linkafani to ya masa linkafani da me da sabu hibra shine tufafin da yake ko kuma yadin da yake akwai dan zane-zane a cikinsa a cikin guda uku nan sai a samu guda ɗaya mai dan zane-zane a ciki to idan aka tabbatar shar'an da ya kamata su cika akan linkafani sun cika to me abu na gaba shine sai a turara shi da turaren wuta a samu turaren wuta irin na garwashi sai a turara kowanne ɗaya daga cikinsu kamar sau uku uku haka idan an gama wannan kuma shikenan sai a zo a shimfiɗa shi idan aka shimfiɗa sai a ɗauki mamacin sai a ɗora shi a kai a rigingine haka za a ɗora ɗaya akan ɗaya su tufafin ɗaya akan ɗaya haka sannan sai a ɗora mamacin a kai a rigingine idan aka haɗe jikinsa sai a ɗauko ɓangaren dama na wajen kansa ko wajen ƙafarsa sai a ɗauko ɓangaren hagun sai a saba su Allah ya sa an fahimta ma'ana idan aka ɗauko wannan aka ɗauko wannan ba haɗa su zai a waje guda ba saba su za a yi wannan ya koma nan wannan ya koma nan wajen an gane wancan ɗin shi ma aka ɗauka haka za a yi masa sannan sai a ɗauko na biyun wanda yake ƙasan wannan shi ma a yi masa haka sai an yi wa ukun gaba ɗaya sannan sai a samu wani ɗan zare sai a ɗaure kowane baki daga ciki saboda me saboda kada ya kwanci shi kenan sai a ɗauki mamaci a je a niyyar kuma yi masa sallah kuma a je a sa shi a kabari saboda haka 'yan uwa sanya linkafani ba wani abu ne mai wahala ƙwarai da gaske kowane ɗaya daga cikin mu idan aka buƙace shi zai iya yi insha Allah ta'ala irin wannan abubuwan ya kamata kowane ɗaya daga cikin mu ya san su don wani lokaci kamar yadda na sha faɗa abu ne zai kama ka baka aune ba kai ne babba a waje kuma kai kamata a ce ka jibinci lamarin sannan babu wanda kai ka sani a wajen ina fata an gane sai aka ce kuma ga linkafani an kawo shikenan sai ka bari a masa yadda aka ga dama bai kamata ba saboda haka tunda kai ka alhamdulillah ka dan je ka dan san abin da ka sani sai ka tsaka a masa abin da ya dace a wajen shine amfanin karatun da saboda haka sai ka kasance a masa yadda shari'a ta tsara ba yadda aka ga ana yi ba namiji da mace duk ɗaya ne haka shari'a ta tabbata da namiji da mace duk ɗaya ne duk tufafi uku ne wasu daga cikin malami suna gani cewa za a iya ƙara rawani ko kuma a ƙara riga ko abin da ya kama da haka wannan duk bai zo a ƙarƙashin hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ba saboda haka a tsaya tufafi uku wasu daga cikin malami suna gani shine fi wasu kuma suka ce idan aka ƙara ɗin babu laifi amma dai almuhim mun ji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi an masa tufafi da me tufafi guda uku kawai sallallahu alaihi wasallam malami suka ce duk wani abin da Allah zai zaɓa wa manzansa yana zaɓan masa abin da ya fi ne an gane duk abin da Allah ya tashi zaɓa wa manzansa yakan zaɓan masa abin da ya fi na kowa shi sa linkafani ma sai aka zaɓa masa guda uku to kai ma sai a maka linkafani da guda uku Allah ya sa mu dace wannan hadisi Bukhari da Muslim suka fitar da shi malai yace as-suhuliyatu abin da ake nufi da as-suhuliya bi fathi as-sin wa dammiha wa dammi al-ha'i al-muhmalatayn da yi wa sinu dinnan fataha ko kuma a yi mata dhamma as-suhuliya ko as-suhuliya ko ni ana fada wa dammi al-ha'i al-muhmalatayn da yi wa ha'un dinnan dhamma wacce take bata da dugo abin da ake nufi da shi thiyabun tufafi ne tunsabu ila suhul wanda ake jingina shi zuwa garin suhul qaryatin fil yaman bil yaman wani gari ne kalkarya ce a cikin garin yaman
والكرسف أبنى كتو الكرسف أكوا شين القطن شين أودجا حديثي نجبا وأنها قالت وأن حديثي شيم أنكر مش دعنا نعيش هذا الله أرتبته أجريتا تتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله إيراد أمتي أرتبته أجريش يا فتا ذات غدات وتسابيا وعليه مرط مرحل ينا سنيه da wani mayafi wanda yake almirq shine mayafi mayafi akwai hadisin da Aisha a cikin bulugul maram wanda sakanta ya sike turo shi tana cewa muna sanye da mayafi a ba ya gane mu saboda duhun dare to an yi amfani ne da kalmar mirq a cikin wancan hadisi shi ma shine mayafi murahhal shine wanda yake dauke da hoton kurciye siddi a jikin shi ai mun yi bayani akan kurciye siddi ko shine irin abin da ake sa a bayan siddin raqumi galibi wanda yake tokare mutum idan ya hau ina fata an fahimta suna ce masa kurce siddi to hoton irin wannan abin ne a jikin mayafin hoto sosai irin hoton da ka sani zana zana haka to shine sai malamai suka ce ashe kun ga babu laifi mutum ya zana hoton abin da babu rai a jikin sa mutum ya zana ruwa mutum ya zana dutse mutum ya zana bishiya mutum ya zana takalmi wannan duk babu laifi amma da zarar ka zana abin da yake akwai rai a jikinsa to shikenan ya tashin kiyama Allah madaukakin sarki zai kallafa maka sai ka busa masa rai ko ba za ka iya ba wannan hadisi ne ingantacce daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zana zanan da yake abin ne mara rai babu laifi insha Allah ta'ala to shi sa kaga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito yana sanye da me tufafin da yake a jikinsa akwai zana zane na kurciyar siddi wanda kurciyar siddi abin ne da bashi da rai min sha'arin wanda an yi shi ne daga gashi aswad wanda yake baki kun ga mayafin manzon Allah tsira da aminci tsara ta mata a gare shi wata kala baki a shi babu laifi sabaka yanka yake nan shi sa kada wani ya haramtawa al'ummar annabi cewa haramun ne mutum ya sa bakin kaya saboda in shi a sanar sa ba haramun bane dan wasu galibi suna gana kada mutum ya sa bakin kaya sai ga ana kallon sa sai ko mutanen ne su ma to ba daidai bane wannan yan uwa bakin kaya babu laifi manzo Allah ma ya sa bakin mayafi sallallahu alaihi wasallam amma da su sun zo sun bata abin da shi yasa suke abin jamfenti ko wance suke masa bakin penti wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi almirq malaci abin da ake nufi da almirq bi kasal mimi da yawmi mim din kasra wa huwa kisa shine mayafi wal murahhal abin da ake nufi da murahhal bil ha'il muhmala da ha mar'ugu kenan huwa allazi fihi suratu rihal al ibli shine abin da yake mayafin da yake a jikin sa akwai hoton kurciyar siddi na raquma a jikin sa wahiyan akwar shine da kurciyar siddin abin da suke ga masa da larabci kenan hadisi na karshe a cikin babin wanda kuma akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala an karbo daga mughira dan shu'ba yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kuntu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zata lailatin da kasance tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani dare fi masirin a cikin wata tafiya da muka yi tare fa qala li sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace min ama aka ma'un shin akwai ruwa tare da kai ya mughira qultu na'am sai nace masa eh ya manzon Allah ina da ruwa tare da ni fa nazala ala rahilatihi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sauka daga kan abarhawarsa fa masha ya karbi wannan abin da ruwa yake a cikin sa ya tafi hatta tawara fi sawadil layli har sai da ya bace a cikin duhun dare aka daina kallon sa ma'ana ya shiga can cikin duhuwar daji domin biyan bukatar sa sai da kowa ya daina hango shi dama haka yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai biya bukatar sa yakan shiga can inda babu kowa wala hadisi ingantacce daga cikin ujojin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata na manzon Allah ya shiga cikin daji biyan bukatar sa to sai kasance wajen fili ne amma can gefe ita ma ga wata bishiya manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da wannan bishiyar ta nan dama sai ce tawo bishiyar nan ta jijjigo jijiyoyinta ta taho daga inda take yace ta nan hagunsa ita ma ta jijjigo bishiyoyinta ta taho suka zo suka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rumfa suka kare shi ya gama biyan bukatar sa tsaf sannan ce kowace ta koma inda take haka kuma suka tashi daga koma inda suke suka ci gaba da zama inda suke sallallahu alaihi wasallam to haka annabi yake idan zai biya bukatun sa yakan shiga can cikin daji inda babu kowa inda babu wanda zai gashi biya bukatar sa to lokacin da manzon Allah ya bace yaje ya gama abin da yake thumma jaa sannan sai ya dawo fa afraqtu alaihi min al-idawati sai na zubo masa ruwa daga cikin salka domin ya alula fa ghassala wajahu sai manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi wanke fuskar sa wa alaihi jubbatun a lokacin akwai al-kabba a jikin sa ita ce jubba ita ce jubba min sufin wacce aka yi ta tagashi ko jin mallin shaidin mu ko riga ce ta me tagashi babu laifi mutun ya sa takalman gashi ko rigar gashi ko hular gashi duk babu matsala insha Allah ta'ala falam yastati ay yakhruja dira'ayhi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai iya fito da hannunsa ta hannun ita wannan alkibba ba saboda kuntatacciya ce kwarai kamar ka ce ta matsa shi ko ta me kadan al-Mughira ibn Shu'bah yace har sai da ni taimakawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na fito masa da hannunsa ta ina ta kasan wannan alkibba ba ta ina ba ba ta inda hannu yake fitowa ba ina fatan fahimta yanzu misali za ga irin hannun riga na gayu da suke sai ga hannun riga ya matsa mutum wanda idan za a ce ya haka nan da hannun riga sai wancan hannunsa ba zai iya ba ina fatan fahimta saboda riga ce ta gayu za ga hannun sai a hankali to irin wannan rigar galibi za ka tana da matsatsin da mutum ba zai iya abin dinta ba to hannun rigar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda wata riwaya ta mana bayani a gaba shi ma yayi kuncin da annabi zai iya fito da hannunsa ba sai da al-Mughira ibn Shu'bah ya taimaka masa sai aka fito da hannu ta ina ta kasan ita wannan al-kabba fa ghafala zira'ihi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wanke hannayensa guda biyu zira'insa guda biyu wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa ثم اهويت لانزع خفيه المغيرة sai ne sauri na duka dan in ce maka wajen zarewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuffin da yake kafarsa kuffi shine wannan takalmi na fata da ake sawa idan za a hawo doki ko za a hawo raƙumi ko za a hawo wani abin hawa galibi Larabawa suna amfani da shi to annabi ya sa shi a lokacin sai mugira sauri zai cire masa domin annabi ya wanke kafarsa fa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da mugira da huma kyale su basu ba sai ka cire ba fa inni adkhaltuhuma tahiratayn ai na sanya sa kafata ne ina cikin halin tsarki a lokacin ina fata an fahimta yawa wa masaha alaihima sai ya shafa akan su shikenan zance ya kare to wannan malami suka ce daya daga cikin hadisai ne da ake i'timadi akan su akan bayani akan abin da ya shafi shafa akan huffi shi shafa akan huffi yadda yake shine yan uwa duk lokacin da mutum ya sanya kuffi ko safa ita ce aljawrab idan ka sanya kuffi ko ka sa safa duk ɗaya ne yadda ake so shine kayi alwala cikakkiya ka wanke tun daga hannunka zuwa kafarka duka ka wanke ko ina da ina har kafarka idan ka gama to sai ka kawo safarka ka sa sai ka kawo kuffinka sai ka sa to daga lokacin kuma idan zaka ƙara yin wata alwalar idan ka wanke dukkanin gaban alwalarka ka zo kan kafarka to kada ka cire safarka kada ka cire hufanka sai ka shafa akan su Allah ya sa an fahimta shari'a ta ba mu sauki wani lokaci na'am idama ina bayani ne akan safa da hufi daban dama ko safa ko hufi duk wanda ka sa za ka shafa akan sa safa ma ana yin shafa akan ta yan uwa idan ka sa safa kowace iri ce inda safa ce zaka shafa akan ta ba sai ka cire ba ina fata an fahimta yawa to idan ka zo zaka wanke sai ka shafa akan ta ake shafar shine sai malami suka ce mutum zai shafa akai a saman safan ne ko a saman hufin ba a kasan sa ba shine hadisin sai yadda Allah yake cewa law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal huffi lakana asfalal huffi ahqqu bil-masahi min a'lahu yace da a ce addini ana yin sa ne da ra'ayi yace to ni kaga a gani na mutun ya shafi kasan huffin sa yafi dacewa saboda ya shafi ina saman sa yace saboda kaga kasan huffi shi yake taba ina kasa yace walakin ni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala huffi sai dai naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shafa akan saman huffin sa to kaga idan ka tashi zaka shafa akan huffin ka ina ake shafa ko safarka saman zaka shafa kawai wata irin shafa wasu suka ce zaka hada nan da nan duk babu wanda ya saka wannan kamar yadda wasu daga cikin malamin fiqh suke kawo idan ka duba littafin risala da sauransu za ka gani wai zaka hada nan yanka ne haka nan ka tore shi tana nan kuma ka tore shi tana wajen sai ka hade a can duk babu wanda ya saka tafin hannunka guda daya ya ishe ka idan ka samu na misali ne saman kafa ka kawai ka ebo ruwa haka ka zubar shikenan ya wadata ina fata mun fahimta babu wani abu tsani a ciki kawai ka shafa shikenan idan mazaunin gida ne ke ba matafi ba shari'a ta baka dama zaka iya kwana ɗaya da yini da wannan safa afaka ba tare da ka cire ba idan kuma matafi ne ke an baka dama kai kwana uku an gane tsawon kwana uku nan kai bacci ka tashi kai bayan gida kai fitsari duk abin da zaka idan zaka alola shine kai shafa akan safarka ko akan hubunka ba sai ka cire ba abu ɗaya da zai sa ka cire safarka ko hubunka shine idan janaba ta same ka idan janaba ta same ka to dole ne ka cire hufin nan ka je kai wanka sannan idan ka ƙara mai da shi to alola ta ga ba sai ka ƙara cirewa ba ina fata mun fahimta to kun ga wannan shi ma wani sauki ne na musamman shari'a ta bamu Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala sai mu dakata anan sati mai zai sai mu dora akan babin da muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله